This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau 16 ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Amma yanzu ga kanan labarai.
Shugaban 'yan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jini a kasar. A yau Laraba ne ake sa ran gwamnatin 'yan tawayen Libya za su sanya wa wata yarjejeniyar zaman lafiya hannu. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya bayyana yau Laraba zai kai ziyara kasar Iraki game da kungiyar 'yan ta'addar ISIS.
A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan yanayin tattalin arzikin Najeriya yayin da farashin man fetur ya fadi, ganin kuma da shi kasar ke tunkaho. Bayan haka za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin tarayya Abuja ta tumbuke mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa daga mukaminsa. Za kuma ku ji kiran wato ƙarin haske akan lamarin da ya faru a garin Zaria tsakanin 'yan Shi'a da dakarun Najeriya daga Malam Yakubu Yahayya. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan shirye-shiryen zaɓuka da ake yi a shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban 'yan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jinin da aka kwashe shekaru uku ana yi. Nuruddin Adam, wanda ya kwace mulki daga shugaba François Bozize a shekarar 2013, ya ce an fitar da Jamhuriyar Legon a wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin daga garin Kaga Bandoro. Jawabin da ya yi na cewa ya fidda kasar ka iya kawo tsaiko ga sakamakon zaɓen raba gardamar da aka yi ranar Lahadi domin gyara kundin tsarin mulkin kasar da ke da kimanin mutane miliyan 5. An samu tashe-tashen hankula a wasu yankunan zaɓen, inda aka nemi hukumar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kawo ɗauki domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro. Zaɓen raba gardamar dai ya zamanto share fage ne ga zaɓen da aka shirya yi ranar 27 ga watan Disambar nan. Mai magana da yawun gwamnatin riƙon ƙwarya na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya fitar da wata sanarwa a jiya Talata da ke kira ga ƙasashen duniya da hukumar ta kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi duk abin da ka iya yiwuwa domin daƙile ƙarfin 'yan ta'adda a garin kafin su cutar da al'umma. A yau Laraba ne ake sa ran gwamnatin 'yan tawayen Libya za su sanya wa yarjejeniyar zaman lafiya hannu, amma jami'an sun ce za su zakuɗa da abin zuwa Alhamis, a yayin da dukkanin ɓangarorin majalisu guda biyun suka nuna rashin amincewarsu gaba ɗaya. Shugabannin majalisar, wanda su ne Aquila Sale da Nuri Abu Sahmen, sun gana a jiya Talata, karin farko tun bayan da takun sakar ya shiga tsakanin gwamnatocin guda biyu suka dare zuwa Tripoli da Tobruk, inda dukkaninsu suka nuna buƙatar warware wannan matsala ta rashin zaman lafiya ba tare da katsalandan ɗin ƙasashen waje ba. An dai fara wannan yunkurin sulhu ne na Majalisar Ɗinkin Duniya tun bayan da aka sami rabuwar gwamnatocin guda biyu bayan da suka hambarar da shugaba Muammar Gaddafi tare da kuma kashi shida aka yi a shekarar 2011. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ƙasashen Afirka da kuma ƙungiyar tarayyar Larabawa haɗe da wasu ƙasashen duniya ne ke ta ƙoƙarin shiga tsakani na kawo sulhun zaman lafiya a ƙasar ta Libya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya bayyana yau Laraba cewa zai kai ziyara kasar Iraki da abin da ya kira neman haɗin kai game da yakin da ake yi da ƴan ta'adda ƴan kungiyar ISIS. Ana sa ran Carter zai gana da shugabannin Iraki da kuma manyan komandojin sojan kasar tare da tantance abubuwan da ya kamata a yi akan yaki da ƴan ta'addar. Tun bare dai Amurka ke ta marawa rundunar mayakan ta Iraki baya ta sama da ƙasa har yanzu ƴan ISIS na rike da ikon wasu garuruwa a arewaci da yammacin kasar ta Iraki ciki har da manyan birane. Kata din dai zai yada zango a ziyarar da zai kai Turkiya ne, inda bayan ya bar Turkiya zai sauka a Iraki din, inda ya nemi dakarun haɗin zai nemi ganawa da dakarun haɗin gwiwa. Sannan kuma a Turkiya din ya tattauna da su tare da jami'ai na magana yadda za su dakile ƴan ISIS daga kan yakoki zuwa shiga Syria. Mr. Ash Carter ya yi maraba da haɗin kan sojojin da aka faɗa, wanda Saudiya ta sanar na cewa ƙasashen musulmi guda 34 za su haɗu don yaƙi da ta'addanci. ‘Yan tawaye da mayaƙa masu goyon bayan gwamnati na zargin junansu da laifin karya yarjejeniyar tsagaita wuta a Yemen, amma yau Laraba ake sa ran yarjejeniyar ta fara aiki. Cikin zargin da suke yi wa juna har da ci gaba da faɗa da ake yi da harbe-harbe daga ‘yan tawayen Houthi da kuma hare-hare ta sama daga sojojin haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta, su ne ke taimakawa gwamnatin shugaba Abdul Mansur Hadi baya a wannan lokaci da yake fuskantar barazanar ‘yan yakin sa kan. Jiya Talata ya kamata a ce yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki, kamar yadda jami'an gwamnati da na ‘yan tawayen suka amince a zaman da hukumar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta a ƙasar Switzerland. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi marhaban da fara tattaunawar neman sulhu, yana mai cewa wannan ita ce hanya kaɗai da za a iya kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar wanda ya kwashe watanni ana tafka shi, yayin da ya yi kira da cewa dukkan ɓangarorin su yi aiki da juna wajen ganin ƙarshen tashin hankalin da yake fuskantar mutanen ƙasar. A jiya Talata an ƙara musayar ra'ayoyi na tatar baki game da yadda za a yi da maganar tsaron cikin gida na Amurka, wanda aka yi tsakanin ‘yan takara manya guda 9 masu neman shugabanci na Amurka, wanda jam'iyyar Republican ke neman fidda guda 1 daga cikinsu. Karawar da aka yi da sanyin safiyar ta jiya ya nuna cewa sun tattauna game da maganar tsaro ta cikin gida, inda suka yi ta akan maganar Donald Trump na wanda ya ce zai hana musulmi shiga Amurka, sai dai sun kasa dakile maganar daga bakinsa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake shirin shiga sabuwar shekarar 2016, masana na ganin ya kamata gwamnati da sauran jama'a su nemi wasu hanyoyin da za a shawo kan matsalolin tattalin arziki, ganin yadda gangan man fetur ta samu koma baya a cikin 'yan kwanakin nan. Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da wannan rahoton.
Faduwar farashin gangar man fetur a kasuwar duniya na nuna kasashe masu dogaro ga man irin Najeriya sai sun sake shiri don fito da hanyoyin ciki gibin da hakan zai haifar a kasafin kuɗi da lamuran tattalin arziki. Tuni masana suka fara nuna muhimmancin faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga fiye da man fetur da suka haɗa da zuba jari a ɓangaren noma da ma'adinai. Salihu Lukuman masanin siyasar tattalin arziki ne.
Ƙauyuka da birane za ka ga mutane masu ƙarfin jiki suna zaune sai zaman kashe wando. Yanda muke tafiyar da harkokinmu bai sa mun sa su a hanyar da za su je su amfana da kansu, wannan ina ganin shi ne babban illa a halin da muke ciki. Jihohinmu in ba su zo Abuja sun karbi abin da ake kira allocation ba, ba su da hanyar da za su samu kuɗin shiga wanda zai sa su iya tafiyar da harkokin gwamnati. kowane ka gani a ƙasar nan namu zaka ga yana jira ne ya samu wani abu daga hannun gwamnati. Wannan shine kamata mu canja.
Shugabannin addini ma na bada shawara hanyoyin da suke ganin zasu fitar da Najeriya daga kunci da zai kai ga dawowar fara'a fuskokin al'umma. Rabaran Shehu na Ta'ala na gani in gwamnati ta yi nasarar tabbatar da gaskiya da daidaito hakan zai zama gwadamin farfado da tattalin arzikin.
Adalci da gaskiya shine abin da zai sa kowane shugaba yayi nasara a cikin shugabancinsa. Mu sani cewa Allah ya bamu amana, ko me muka yi mu sani cewa wata rana za mu tsaya gaban Allah, za mu bada lissafi yadda muka shugabancinmu, ko na gari ne ko mugu.
Wato ma'ana ko da dai da yake Najeriya na amfani da tsarin mulki ne ba harkar addini ba, adalci zai iya sa mutane duka su gamsu da yanayin shugabancin da ake kina.
Adalci yakan sa ƙasa da al'umma su ci gaba. Righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any nation. Idan akwai adalci zai sa ƙasa ta ɗaukaka, amma kuma zunubi yakan dawo da martaban ƙasa ta zube. Idan ana yi raba daidai ba karebin damo, haƙiƙa za a yi nasara.
Gwamnatin Buhari dai ta ce za ta bullo da hanyoyin rage tattalin arzikin da zai yi tasiri kan al'umma.
We have between 60 and 80 million Nigerians who are in abject poverty, and that is why we cannot go back on our promise.
Ai, akwai kusan 'yan Najeriya miliyan 60 zuwa 80 da ke cikin kuncin talauci, don haka ba za mu fasa alƙawarinmu na ba da tallafin nan na naira 5,500 ga masu ƙaramin ƙarfi ba. In ji ministan labaru Lai Muhammad, wanda ma har ya ci gaba da cewa
help market women by giving them capital.
Za mu ba wa mata masu hada-hadar kasuwanci jari, ko mun tabbatar shirinmu na ba wa yara abinci a makarantun firamare zai bunƙasa tattalin arzikin. Misali a ce kowane yaro za a ba shi koyi ɗaya kullum, ai kun ga gidajen kiwon kaji za su yi matuƙar bunƙasa. Gangar man fetur dai ta yi matuƙar samun koma baya da hasashen tattalin arziki a 'yan shekarun nan akan aza shi bisa dala 75-6, da yanzu ko gangar ta gangaro zuwa kusan wajajen dala 39-40. Nasura da Maili, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasura Adamu El-Hikaya. Wata babbar kotu a birnin tarayya Abuja ta sauke muƙaddashin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Uche Secondus bisa rashin cancantar riƙe wannan muƙamin. Wani jigon jam'iyyar ya tofa albarkacin bakinsa a wata hira da ya yi da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina.
Kotun ta soke muƙaddashin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Uche Secondus daga kan muƙamin nasa ne saboda a cewarta na zama kan kujerar ne ba bisa ƙa'ida ba. Tsohon mai bada shawara ga shugaban ƙasa Barista Ahmed Ali Gulak shi ya shigar da wannan ƙara.
Ƙaran da na kai kotu dama abu ne na gyaran PDP. Domin kuwa lokacin da shugaban PDP Dr. Alhaji Adamu Mahamudu ya yi murabus, ai ya kamata ne wani ɗaya daga cikinmu daga arewa maso gabas ya maye gurbinsa. Amma shi Deputy National Chairman Uche Secondus ya yi kameme Baba Kere ya ce san ba zai tashi ba. Acting chairman ya yi wata daya, wata biyu, wata uku, har kusan wata bakwai yanzu. Ina ga wannan fa sai mun je gaban kulliya. Dalilin haka na je kotu ta yanke hukunci kan cewa shi sa dole ne ya yi wai, domin kuwa wannan kujeran da yake zama a kai ba tashi bane na mutane arewa maso gabas.
Yanzu dai kotun ta baiwa Uche Secondus da ya tattara nasa ya nasa ya bar kujerar shugabancin PDP na ƙasa cikin makonni biyu. Kome su Barista Ahmed Ali Gulak ke son a yi a halin yanzu?
To ai yanzu mu 'yan PDP na arewa maso gabas, insha Allah da gaggawa za mu yi miti mu fitar da mutum da zai maye gurbin Adamu Ma'azu da gaggawa. Nan da kwana biyu ko uku ko hudu, in Allah ya yarda, za mu kammala wannan ayyuka.
Mamadu Alhaji Bello Arabi jigo ne a matasan jam'iyyar PDP.
Abinda kotu ta yi ta yi daidai, yanzu ya zama jam'iyya ne ta bi umarnin kotu a yi zaɓe. Amma shugaban nan dai har yanzu dai na notice ne. Abinda ya kamata jam'iyya shine ta tsaya bayan daka ta ga cewa shugabancin har yanzu ya dawo notice din, saboda notice ta cika ka'idojin wa'adin da ya kamata ta yi.
Lokacin da na tuntubi bangaren shugaban da kotun ta soke daga mukamin nasa sun ce ba za su ce da ni komai ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yoni abin da ke damuna siyasa kasan mu ce ban tsoro da hankalin
ga. A gaida Hassan Maina Kaina. Malam Yakubu Yahaya mai magana da yawon mabiya mazhabar Shi'a ya tattauna da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa akan abubuwan da suka wakana a Zaria. Ga wannan rahoton.
Ana ci gaba da samun zaman ɗarɗar a sassa daban-daban na Najeriya tun lokacin da aka yi artabu tsakanin ƙungiyar nan ta 'yan uwa musulmi wanda aka fi kira da 'yan shi'a da sojojin Najeriya wanda ya samo asali daga garin Zaria a ƙarshen makon da ya gabata. Akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin magada Malam Ibrahim Ezra Zaki wato Malam Yakubu Yahaya wanda a yanzu yake garin Katsina domin in ji ƙarin haske dangane da halin da suke ciki a yanzu inda yake cewa.
Shine na farko dai addu'o'i da dogara ga Allah mun dogara ga Allah kuma nan muna ta addu'o'i sannan kuma abinda muke yi aka far mana na addini sannan muna tare da kanmu kuma dukan muna addini da sallolin mu jami'i da wazuzzukan mu da sauransu da sauransu dama shi muke yi aka faka afka mana to kuma sai mu bari za mu bar addini ne ba wani matakin da za mu dauka sai kuma sai take daukan wani matakin to sai mu ga kuma me za mu yi kuma da
yanzu kuna sha'awar a yi wani bincike ne domin a hukunta masu laifi ko ko za ku je kotu ne ko kuwa menene hikimar ku ta magance wannan matsalar
muna so a yi bincike na gaskiya mun ji an ce an nada wani kwamiti na je kana yi ka wannan kwamiti ba kwamiti ne gamsashe ba saboda mene ya za a yi a ce wanda yake area commander shine zai binciki nan jejenar ya binciki kanar ya binciki manyan sojoji sannan kuma kwamitin ba mu a ciki ya kamata mu ma ya zama muna ciki ko kuma ko dattawa masu karfafu masu mutunci a kasa ko da ko sun yi ritaya daga aiki masu mutunci a dauko yan hakkin dan adam a dauko yan abin nan lauyoyi a dauko ciki a zo a zanna a tattauna a committee a bincike a ba mu ilimi a ba mu gaskiya gaskiya a hukunta masu laifi
ina halin da mallam yake ciki kuna da bayanin sa kuma me ake tunanin zai ga magoya baya
to mallam alhamdulillah babban farin ciki shine yana hayi mallam yana rayuwa wannan shine babban farin cikin mu ba yanzu ya kuma wato babban nauyi akan gwamnati kana da zaki to sake kuma haka muka fi so to wannan kenan sannan kuma a ba mu gawawakin yan uwan mu mutum abu a nuna mana inda aka rufe wa'annan mutane mu je mu haƙi mu je mu mai da kowa gidansu mun kowa akwai ubansa akwai uwarsa akwai garin da yafi ɗani kamar kowane ɗa.
Malam Yakubu Yahaya kenan ɗaya ga cikin mu karaban Malam Ibrahim Ezra Zaki shugaban kungiyar 'yan uwa musulmi wanda aka fi sani da kungiyar 'yan shi'a a tattauna da ne da shi ta wayar tarho daga birnin Katsina. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria.
A gaishe da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda gwamnatin ƙasar ta sanar da ranar 21 ga watan nan na Disamba a matsayin ranar ƙaddamar da yakuwar zaɓe ranar 21 ga watan Fabrairun shekara mai zuwa ta 2016 ne za a yi zaben zagaye na farko. Sulaiman Munibarma na da ƙarin bayani.
Le décret convoque donc le collège électoral pour le dimanche 21 février 2016.
Ministan Shari'a bugu da ƙari kakakin gwamnatin Nijar Moro Amadu kenan lokacin da yake bayar da sanarwar ƙarshen taron majalisar ministoci na yammacin Talata. Ministan ya ce kamar yadda dokar ƙasa ta yi tanadin cewa a tabbatar da ranar zaɓe watanni biyu kafin zuwa ranar kaɗa ƙuri'a domin ba 'yan takara damar haɗa takardun da ake buƙata. Gwamnati na sanar da 'yan ƙasa cewa zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairun 2016 lokaci ɗaya da na 'yan majalisar dokokin ƙasa. A sabilin haka za a ƙaddamar da kamfen yaƙin neman zaɓe a ranar 31 ga watan Janairun 2016 a kuma rufe a ƙarfe 12 na daren 19 ga watan Fabrairu. To ko me ke matsayin 'yan adawa a game da wannan sanarwa? Alhaji Dudu Rahman shine kakakin kawancen FPR na 'yan hamayya.
Ba taɓa yin zaɓe ba fishe electoral ba babu girgirin zaɓe ba taɓa yi ba. To mu mun yi mamakin wannan kira amma dama wannan gwamnatin ta san talakan ƙasa sun fitar ga bayanta kuma tana tsoron mu kada ta a zaɓe. Dan shi dama wannan kiran da aka yi ba bisa ƙa'ida yake ba. Amma na bisa ka'ida to babu girgamɗin zaɓe babu suna mutane wanda za a je a zaɓe da su.
Gwamnatin ta Nijar a ta bakin kakakinta ta danganta ƙorafe-ƙorafen na 'yan adawa da rashin shiryawa zaɓuɓɓukan na baɗi sannan ta ce 'yan adawar na hangen ɗorawa masu mulki laifin gaza shirya zaɓe a kan lokaci. Saboda haka Moro Amadu ya ƙara nanata cewa ba fashi masu kaɗa ƙuri'u za su halarci runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan Fabrairu domin yin biyayya ga dokokin jamhuriya in ji kakakin gwamnatin.
D'amener le pays dans une situation où on dira le gouvernement n'a pas été capable d'organiser des élections.
To amma yan adawa sun yi watsi da wannan zargi.
Sunan mutalakan kasa masu zan su je a yi zabe na gaskiya. ma san mu ga sunayenmu a bisa girgam din zabe, ma san cewa ai girgam din zabe tsaftatacce. Wanda ya gaya maka wannan ka san ka yana so ya tafi zabe, yana son ai zabe. Ba mu taba ganin shugabanni ba wanda suke son dole sai sun tilasta mu ƴan Niger abinda ƴan Niger ba sa so.
Ya kenan za ku kaura cewa baki ɗan zabuka ne
lokaci in za ku ji abin da za mu dauka.
Wannan ba da kalana gudana ne a washegarin siyarar da wata tawagar kungiyar shede yawo ta gudanar a Nishar, inda ta gana da bangarorin siyasa da dukkan masu hannu a sha'anin shirye zabubbukan na baɗi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allahu suna mai sarki, mai taimako Allah sarki.
Har yanzu kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na ci a karfe 10:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan ma sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Usman Isiyaku, dan asalin jihar Katsina, wanda yanzu haka yake karatun degree na uku a jami'ar da ke Ingila. Kuma a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Usman yake muna bayani game da karatu cikin kungiya ko kuma muce cikin taro, wanda da turanci ake kira tutorial. Yawa Usman, wancan satin ka fara muna magana ne game da karatu cikin taro, wato abinda ake cewa tutorial. Wani bayani kake son kai mun ne game da wannan tsarin karatu?
Tutorial din nan bayan an yi karatu an gama, sannan za a zo a rarraba aji in suna da yawa, misali a raba su gida biyu ko gida uku, sai su yi karatu a kananan dakunan karatu kamar su 10 ko su 20 haka, ba sai ka hade su gudi guda, wanda a gida zai wahala ka samu aji mai yawa haka kai ya rarraba su, kuma kowanne ya dauki karatu a cikin dan karamin azuzuwa haka.
To Usman, wani batu a karatun gida shine dangantaka tsakanin malami, kamar yadda ka haro bayani, amma a wancan bangaren tunani dangantakan malami da dalibi, duk da yake nan degree na uku ne yakan sha bamban, amma kamar yadda nace a cikin jami'a kake kuma kana ganin masu degree na daya da na biyu har da kai na uku, kai mamayen na uku, ya dangantakan malami take a nan Ingila, in ka kwatanta dangantakan malami da dalibi a jami'a a gida Najeriya?
Eh to gaskiya nan ma akwai bambanci, saboda a gida dangantaka kamar tafi zumunci sosai. Yanzu misali in mutum yana da gidi na biyu ko na uku, wanda ka fi samun kusanci da malamin da yake duba ka, za ka ga kamar kun zama, in yana da shekaru da yawa za ka ga kamar tsakanin kamar uba da da, kana ba shi girma irin na uba da da, kana zuwa kana gaishe shi wani lokacin ya aike ka, idan an yi mutuwa gidan shi ko an yi suna ko ana biki, yana tsammanin zai ganka a wajen, dai duk wani abin da ya kama na farin ciki ko na bakin ciki yana tsammanin ya kamata ka zo ka taya shi. To a nan ba haka bane gaskiya, a nan ainihin abin da yake haɗa ka da su aikin ne kawai na karatu, in ya riga da ya wuce wannan shi kenan. Yanzu alal misali malama da take duba aiki na, ba mu taɓa haɗuwa da ita a wani guri ba sai a makaranta, ban taɓa samun lambar wayarta ba, ban san ina ne gidanta ba, ban san ko tana da miji ko ba ta da miji, ko tana da yaya ko ba ta da su, duk wani abin da ya shafi rayuwarta ban sani ba. Iyaka abin da na sani shine za ta tura min email, muna da meeting lokaci kaza rana kaza mu haɗa office, an tuni mu gama shi kenan. Ba wani abu kuma. Ko da yake na wa'ansu akwai dan bambanci, wasu sukan dan fiyin haka zumunci, amma dai ni experience din da na samu gaskiya babu wannan dankon zumuncin irin na gida sosai.
Tsakanin mace da namiji kenan, to tsakanin kuma mata dalibai da malamai maza kuma fa?
To su ma kusan haka ne gaskiya, dan akwai abokanai na wanda su matan ne suna aiki da maza, kuma dai dangantaka kusan haka ne. Yawanci ba magana da ka zo gidan mutum a ba magana da ku haɗu da shi a wani guri da ba wurin makarantar din ba, kusan duka haka ne. Sai dai za ka ga wani in yana da faran-faran da mutane sosai, ya fi wani zama abin nan da mutane sosai, to za ka ga mu'amalar ta fi haka canjawa.
To duka da waɗannan bayanan da ka yi, idan ka sa karatun gida a skeli, ka sa na ƙasan Ingila a bisa skeli, wani za ka ce ya fi sauƙi?
Gaskiya dai kowanne da yanayin sauƙin shi, kowanne da yanayin wahalar shi. Amma na misali na gida inda yake ya fi na nan wahala, in kana digiri na biyu ko na uku shine zaka dau lokaci da yawa baka gama ba kaga nan inda le shekara uku ne kana ne ka dade kai shekara hudu dole ka gama to a gida zaka ga mutum yana digiri na uku sai shekara takwas yana yi
me yasa
ba a duba aikin ne sai ka yi rubutu ka ba malami ya duba maka rubutu sai wata uku mai duba ba in ka je wata ran ka gaishe shi ka ce masa sai ce a to a yi rubutun nan naka ban samu na duba ba amma insha Allah zan duba to za ku yi ta yin haka da shi har wata su kure bai duba ba nan kuma ba zai yi ka tura takarda gaskiya a wuce sati biyu sati uku ba duba maka ba to na dai kenan
to Usman sai dai mu yi hakuri domin lokaci ya yi mana halin nasa ka ci gaba da yi mana bayani a sati na gaba masu hare a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu Usman Isiyaku da Caleb Gert Tacho wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to madalla a gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ayo sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf Helwa Dandume wanda yace Assalamu alaikum murya Amerika. Allah ya sa wacce tawagar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aika da ita zuwa jihar Kaduna don binciko ainihin abin da ya faru tsakanin sojojin Najeriya da kuma musulmi ƴan uwa ƴan Shi'a su gudanar da bincike na gaskiya tare da yi wa kowane bangare adalci. Ina kira ga mai girma shugaban kasa da yayi watsi da gayyatar da mahukuntan Saudiya suka yi wa tarayyar Najeriya domin shiga hadakar kasashen da za su yi wa ta'addanci taren dangi. Sako daga Ali Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Shi kuma Usman Manika mai rorar funto cewa yayi. Hakika muna farin ciki da tallafin da gwamnatin kasar Saudiya za ta baiwa kasashen Afirka na yaki da ta'addanci da kasashen da ke fama da shi. Allah sa tallafin shine sular zaman lafiya a kasashen Afirka baki daya. Sai kuma sikar Adam Muhammad Gitti kasar Shadi wanda yace Assalamu alaikum murya Amerika. Ku bana dama ne tsokaci ga rundunar kawancen sojoji da kasar Saudiya za ta yi tare da kasashen musulmi domin yakar kungiyoyin ƴan ta'adda a gaskiya abin yabawa ne sosai kuma na fata hakar su za ta cimma ruwa kuma Allah ya sa hakan ya zama shine alkhairi amin gargadin da shugaban hukumar custom na Najeriya ya yi wa jami'an custom akan kaucewa karbar cin hanci da rashawa a wuraren aikin su yayi daidai sako daga Hadiza matar mai kamiya Ojo Kotas Gombe Sai kuma sikar Lawal Sani na Kawu Daura wadda ta ce Assalamu alaikum murya Amerika. Tawagar bincike akan abin da ya haddasa rikicin ƴan Shi'a da sojojin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya tura garin Zaria yayi daidai. Da fatan za a gudanar da binciken gaskiya da adalci da yadda za a ba mai gaskiya gaskiyar sa. Daga ƙarshe sai sakon Baffa Haruna Bajoga wanda ya ce Assalamu alaikum murya Amerika. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen fitintunu a Najeriya domin ba a samun ci gaba sai da kwanciyar hankali da daidaito.
To madalla kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
Shugaban ƴan tawayen Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jini a kasar. A yau Laraba ne ake sa ran gwamnatin ƴan tawayen Libya guda biyun za su sanya wa yarjejeniyar zaman lafiya a hannu amma jami'ai sun ce za su zakuɗa abin zuwa Alhamis. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya bayyana a yau Laraba zai kai ziyara a Iraki game da yadda za a yi yaƙi da 'yan ƙungiyar ISIS. A jiya Talata Ankara musayar ra'ayoyin maganar tsaron ƙasa da manyan 'yan takarar shugabancin Amurka waɗanda suke a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, jam'iyyar da aka yi a Las Vegas da ta Nevada an yi ta ne a ƙasa da watanni biyu da za a kara a gaban tawagar garin Lowa. Karawar da ke kusa da zaben fidda dan takara ɗaya tilo da zai tsayawa jam'iyyar takarar shugabancin ƙasar ta Amurka wannan cacar bakan dai da aka yi ta an maida hankali ne game da maganar da dan takarar nan wanda yake sahun gaba Donald Trump yayi na maganar musulmi su hana musulmai zuwa Amurka
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can anjima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan batun da za mu gabatar da shi anjima. A daidai wannan lokacin muna taya iyalin Alhaji Bello Sahabi magajin malam murna auren ƴaƴansu Maryam Hannatu Farida da Umu Salma wanda za a yi ranar Asabar din nan mai zuwa wato 19 ga watan Disamba da karfe 11 na safe a gidan malam wato Alhaji Kabiru Tafida dake Sokoto. Allah ya sa alheri amin. A madadin Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu na yau Mr Nelson, Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.